sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16-21-25 kuma koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com sai kuma gidan rediyon amfani Niyya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai Alfa Radio a kuma Sigana. Sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya dakatar da aikin wasu sassa na helikwatar mu a birnin Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dalilan gwamna ɗan Rufai na sake hana zirga-zirga. Zaman Kano jiya ta biyu mafi yawan corona, matsalar wutar lantarki a jamhuriyar Nijar, shirin tubalin tsaro da kuma darussan Ramadan. Amma duk kafin waɗannan a dakaci labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ga rahoton wasu bayanan sirri da suka nuna cewa cutar COVID-19 a wani ɗakin bincike aka kirkire ta a yankin Wuhan na ƙasar China. A lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi a fadar White House a jiya Alhamis, shi me yake bashi ƙwarin gwiwar cewa rahoton na da sahihanci, sai shugaba Trump ya ce ba a yadda ne ya bayani kan wannan al'amari ba. Sai dai Trump ya ce akwai misalai da dama, amma ba wai an fayyace bayanan sirrin ba ne. Yana mai cewa za a tsaya a ga inda rana za ta faɗi. Yayin kuma da aka tambaye shi shin zai nemi a yi bincike a cibiyar gudanar da bincike kan ƙwayoyin cututtuka da ke Wuhan, sai shugaba Trump ya ce a halin da ake ciki, China ba ta nuna wata alama ta yin rufa-rufa ba, amma ya san cewa mai yiwuwa China ta gaza daƙila yaɗuwar cutar ne ko kuma da gangan ta bari cutar ta yaɗu. Gabanin a yi hakan, ofishin daraktan tattara bayanan sirri a Amurka ya fitar da wata sanarwa inda ya ce hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasar sun yi ittifaƙin cewa cutar ta COVID-19 ba bil'adama bane ya kirkire ta. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa hukumomin na bincike kan bayanan sirri domin tantance ko cutar daga dabbobi ta samu asali ko kuma bisa wani kuskure ne da ya auku a ɗakin gudanar da binciken na Wuhan. Rahotanni daga Afirka na nuni da cewa jami'an lafiya a nahiyar sun yi nasarar shawo kan mahukunta wajen ganin sun ɗauki tsauraran matakan daƙile yaɗuwar cutar ta coronavirus. Kuma ana ganin hakan na da nasaba da yadda aka ga kasashen da ke kudu da hamadar Sahara suke da mafi karancin adadin masu dauke da cutar a duk faɗin duniya. Sai dai duk da hakan, daraktan hukumar lafiya ta WHO mai kula da yankin nahiyar Afirka, Dr. Mastiso Moeti, ta ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba.
In terms of the situation in Africa, we are continuing to see an increase.
Ta ce dangane da abin da ya shafi Afirka, muna ganin ƙarin masu dauke da cutar. Sannan mun fi damuwa da kasashen da ke yankin yammacin Afirka, inda ake ganin ƙarin mutanen da ke harbuwa da ita idan aka kwatanta da sauran kasashen da ke nahiyar. Sai dai daraktar ta ce wani abun farin ciki shine har yanzu akwai wasu kasashe da cutar ta COVID-19 bata bulla ba a nahiyar. Ko da yake kasashe ne kanana kamar Namibia, Mauritania da kuma Seychelles, domin a cewar ta sun dauki matakan da suka dace tun lokacin da cutar ta fara bazuwa a duniya, matakin da ta ce yayi wa kasashen rana. Yayin da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya a ranar 3 ga watan Mayu, masu fafutuka na gargaɗin cewa annobar coronavirus da ke addabar duniya ta sa wasu gwamnatoci a sassan duniyan suna take haƙƙoƙin 'yan jarida yayin da suke ƙoƙarin gudanar da ayyukansu, har da ma ƙasashen da ake ganin suna da daɗaɗɗen tsarin demokuraɗiyya. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, wato Reporters Without Borders, ta saka kore ta arewa a sahun ƙarshe wajen kare haƙƙin 'yan jarida a duniya. Wannan kuma shine shekara ta hudu a jere da ƙasar ke tsayawa a wannan matsayi. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa bata rawaito samun ɓullar cutar ta coronavirus a ƙasar ba, ikirarin da masana kimiyya ke nuna shakku a kai. A cewar Rebecca Vincent ta ƙungiyar ta Reporters Without Borders, barkewar annobar ta sa an ga ƙarin tauye walwalar 'yan jarida. Ta ce wasu daga cikin ƙasashen da dama waɗanda suka jima suna take 'yancin 'yan jarida da ke ƙoƙarin tsage gaskiya sun ƙara ƙami wajen aikata hakan, musamman kan 'yan jaridar da ke ƙoƙarin fitar da rahoto kan abin da ke faruwa a ƙasashensu, inda har akan ɗauki mataki na martani a kansu. Firayim Ministan Burtaniya Boris Johnson ya ce ƙasar ta wuce shallon ƙololuwar yaɗuwar cutar coronavirus, kuma adadin masu harbuwa da ita raguwa yake yi. A babban jawabin da ya yi na farko a jiya Alhamis tun bayan da ya warke daga cutar ta COVID-19, Johnson ya ce a mako mai zuwa zai sanar da tsare-tsaren yadda ƙasar za ta tafiyar da harkokinta na yau da kullum da kuma yadda za a ciyar da tattalin arzikin ƙasar gaba. Ita dai cutar ta coronavirus ta halaka kusan mutum 27,000, kana wasu 172,500 sun kamu da ita a ƙasar ta Burtaniya. Johnson ya kuma nuna ƙwarin gwiwar cewa za a samu nasara a kokarin da masana kimiyya a Jami'ar Oxford ke yi tare da haɗin gwiwar wani kamfanin haɗa magunguna a ƙasar da ake kira AstraZeneca wajen neman makarin wannan cuta. Tadadai da dama daga cikin ƙasashen yankin nahiyar Turai suka fara maido da harkokin yau da kullum tare da yin takatsantsan, yayin da wasu ke shirin aiwatar da hakan nan da wasu kwanaki masu zuwa. A gefe guda kuma, Prime Minister ƙasar Michael Mishustin ya sanar da cewa ya kamu da cutar ta coronavirus a jiya Alhamis, kuma tun har an maye gurbinsa da mataimakinsa Andrei Belousov har sai zuwa lokacin da zai kammala zaman killacewar da aka mai. Yau Juma'a ake bikin ranar ma'aikata a duk faɗin duniya, bikin da ya samo asali tun a lokacin ƙarni na biyu a zamanin daular Romawa, yayin da karnuka suka shuɗe bikin na ranar ma'aikata da ake kira Medi, kan bada ma'ana daban-daban ga al'ummomin duniya.
Madalla, gwamnatin Najeriya za ta buɗe ma'aikatunta a ranar Litinin mai zuwa don dawowar ma'aikata bakin aikinsu bayan dakatar da aiki na fiye da wata ɗaya. Sakataren gwamnatin ƙasar Boss Mustapha ya ce akwai ajin ma'aikatan da za su dawo aikin, tunda dama akwai manyan ma'aikata da ke bakin aikin a lokacin hana zirga-zirgar. Kazalika bankuna da sauran gidajen abinci da harkokin gwangila za su dawo da aikinsu. Ga lamarin aikin bankuna za su fara aiki ne daga karfe 8 na safe zuwa 2 na rana. Hakanan dokar hana yawon dare za ta fara aiki daga ranar ta Litinin, inda daga karfe 8 na dare zuwa wayewar gari zai zama kowa ya zauna a gida, matukar ba waɗanda ke aiki na musamman ba. Face dokar ta fara aiki da hakan dama ya shafi Abuja, Lagos da Ogun. Da gwamnatin kan ambata a kafa dokar takaita zirga-zirgar kan corona, za a jira ga yadda sauran jihohi za su tsara bin dokar ta hanyar dawowa aiki gaba ɗaya ko kuwa ci gaba da takaita lamura. Duk da haka, Kano za ta ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu, kamar yadda shugaba Buhari ya ayyana a jawabinsa na uku ga ƙasa. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana wannan rahoto da ke bayyana yadda gwamna El-Rufai fama da corona da kuma matakan sake dakatar da zirga-zirga a jihar.
Karan farko tun bayan sanar da warkewar gwamna Malam Nasu Amari Rufai jihar Kaduna daga cutar corona da ya kamu da ita a baya, gwamnan ya fito fili yana gaya wa duniya irin halin da ya shiga lokacin yana keɓe. Ya ce matakan da ake ɗauka na hana zirga-zirga da zaman gida dai an ɗauka ne don ganin ba a bari wasu sun yi dakon cutar daga wasu jihohi zuwa jihar Kaduna ba.
Wannan killacewa da muka fara yi a Najeriya gabaɗaya, mun yi domin mu kare al'ummarmu don kada su samu cutar. Za ka iya samun cutar ka ma zo duk iyalinka ka ba su, abokanka duk ka ba su, ba ka sani ba. Ban san yadda na samu cutar ba, ina jin Abuja na tsintota, kuma ina sake kira ga al'ummar jihar Kaduna. Rufin asirinmu a jihar Kaduna shine mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba. Abinda ke cikin jihar Kaduna, in Allah ya yarda, ma'aikatan lafiyarmu za su yi maganinsa. Ina godiya ga al'ummar jihar Kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa din nan, kuma ina roƙon su gafara duk wanda bai ji daɗi ba, ni ma ban ji ba. Ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar Kaduna da suka kulle su a ɗakinsu kwana 26 ba ganin iyali, ba ganin abokai, ba ganin yanwa ba, ni aka fara mawa. Wannan Allah ya yi ne domin ya yi misali da ni, domin mutanen jihar Kaduna su ɗauki darasi na wahala.
Maganar matsala da matsin da al'umma ke samu akan dokar zaman gida dai ta sa masana tattalin arziki ke ganin ya zama wajibi a waiwayi maganar zaman gidan don sassauci ga al'ummar wannan ƙasa. Dr. Ismail Muhammad Ancau masanin tattalin arziki ne kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke jihar Kaduna.
Dole a auna a ganin fitowa din a hurɗa da jama'a din da kuma bari gida din gwane ne fadari. Idan muka kalla sai muga cewa shi fitowa din tunda akwai matakai da za a dauka, abubuwan da za a kare da hanci, a dinga sauke hannu, kuma a dan dinga nisan juna, to za a iya fitowa. A zo a samu dan abin da za a ci, a samu a dan ci gaba da rayuwa. A kalla hadarin cutan, sannan kuma a kalli illan zama a gidan ba tare da ana tafiyar da waɗansu al'amura ba. Saboda akwai yara a gida, akwai abubuwa da ake tafiyar da su a gida, ana bukatar kuɗi da abinci, wanda da zarar ni kasance ba samu an fito ba, to akwai matsala, kuma rayuwar ba za ta yi ba.
Dama dai ganin yadda dokar zaman gidan ta zama barazana ga tattalin arziki ya sa gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da ranaku guda biyu da ta yi sassauci, amma kuma wasu masu hayar motar da suke cikin waɗanda suke amfani da irin wannan rana da aka yi sassaucin sun ce suna fama.
Sunana Hallar Muhammad Bello, unguwar Sarki Kaduna. Tsakani da Allah, in dai muna ta lafiyar mu ne to wannan tsari yayi. Mutum biyu a baya, biyu a tsakiya, mutum ɗaya a gaba, mutum biyar. Da a ce an hana gabaki ɗaya, to a hakan ma wallahi alhamdu
aikin da muna da yi ba lafi amma fasinja gaskiya suna dan shan wahala wai sai sun zo da gudu za su ce mu bari su cika moto sai mu ce to ga yanda aka tsara mana mutum biyar take dauka kawai an ka duba ai da goma yake dauka ai ko
sunana Salisu Ibrahim daga Kano gaskiya da yake hawa mota a Kaduna babu tsari indai gwamnati da gaske take yi kana so ta killace wannan abu bai kamata ce cikin boss a ringa ganin mutum sama da 5 zuwa 7 ba
ya zuwa yanzu dai mutane 6 da suka kamu da cutar corona a farkon fari a jihar Kaduna dukkanin su sun warke sai dai sabbin da aka samu daga baya waɗanda suka ninninka na farkon da suka riga suka warke ciki ko hadda wasu almajirai sama da guda 20 din da gwamnatin jihar Kano ta dawo da su jihar Kaduna Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaishe ka Isa da sauran mabota sauraron muryar Amurka Zuwa yanzu dai alƙaluma na nuna jihar Kano ce ta biyu mafi yawan masu cutar corona a Najeriya. Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto.
Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta fitar da kididdiga da ke nuna cewa kasar tana da mutane 1728 da ke dauke da ƙwayoyin cutar coronavirus. A yayin da aka sallami mutane 307 daga asibiti sannan mutane 51 sun rasa rayukansu. Abin da ya dauki hankali shine cewa jihar Kano tana da mutane 139 da suka kamu da cutar ya zuwa karfe 12 na daren jiya Alhamis sannan mutane 5 sun mutu an fara samun labarin bullar annobar COVID-19 a Kano a ranar 11 ga wannan wata ta Afrilu wanda jami'ai suka ce wani tsohon jakadan Najeriya ne ya fara kai kwayar cutar Kano daga Abuja Masu ruwa da tsaki sun bayyana damuwar su akan bullar annobar COVID-19 a Kano saboda yawan jama'ar da jihar ke da su. Tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai, Comrade Isa Tijjani, ya yi tsokaci akan wannan batu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya samun labarin cewar akwai mutum har 1139 da suke dauke da wannan cuta na coronavirus a jihar Kano abun tsoro ne abun tashin hankali ne abun dimo ta mutane ne ni ina ganin kaman akwai waɗansu dalilai da suka janyo haka na farko dai mutanen mu kan kansu ba su ma yarda da cewa akwai wannan cuta na coronavirus ba saboda haka duk matakai ko ko duk shawarwari ko wani bayani da gwamnati za ta fada akan yanda za a yi a kare kai domin hana kamuwa da wannan cuta a gaskiya mutanen mu sun yi buris da shi Na biyu hukumomi ko in ce NCDC wayar da kan da suka yi game da wannan cuta da akwai saura domin ga misali tunda muke ba a nuna wani ko wasu ko waɗansu mutane da suke kwance a gadon asibiti da suke dauke da wannan cuta ba wannan yana dasa shakku a cikin zukatan mutane mutane su fasan cewa cutar nan gaskiya ne akwai shi kar a tsaya a yi wasa da rayuwa
a nashi nazarin daya cikin ƴaƴan asalin jihar Kano a majalisar dattawa sanata Barau Jibrin ya tsokaci ne akan irin matakan da gwamnatin tarayya ta dauka a jihar Kano sakamakon yaduwar wannan cuta ta coronavirus
maganin COVID-19 din nan ta fi karfin kowa in ka duba wato kasa kamar ta America wanda ta fi kowa arziki a duniya yanzu ba dauke yake kai mata kallin jihar New York a duk America da California ba su ita a wato karfin arziki amma har da ake ciki yanzu mutane 500 suke mutuwa kullun to kuma ita kanta wato gwamnatin America ta taimaka mata saboda haka ta fi karfin kowa yanzu ita Kano cibiya ce ta arewa gabaki daya duk abin da ya shafi Kano ya shafi duk arewa to saboda haka mu mun ji daɗi kwarai da gaske akan abin da shugaban ƙasa ya riga rama ko kanmu kenan da duba mu da idan rama abin da ya jihar Lagos ya jihar Kano to kuma a mataki wanda ya amsa kiran mu ya amsa abin da muka gaya masa mu dama shi shugaban mai adalci saboda haka an share mana hawayen mu
halin yanzu dai jihar Lagos tana kan gaba da mutane 931 sannan Abuja take bi ma Lagos da mutane 174 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro kada shafa ana sauraron muryar Amurka VOA daga nan Abuja a shiri na musamman. A jamhuriyar Nijar mutane na kuka kan rashin wutar lantarki, gashi kuma ana cikin azumin watan Ramadana lokacin da mutane ke son kayan sanyi. Daga kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Shin menene ke kawo wannan matsalar ta bada wutar lantarki a wannan lokaci a jamhuriyar Niger ita ce tambayar da na yawa Malam Bara Buzu Musa shugaban ma'aikatar Nijelec ta wutar lantarki ta birnin Kwanni.
Yanzu muna cikin rani sosai to ruwa wanda ake amfani da shi tun daga Nigeria gurin sarrafa shi ya bada wutar lantarki babu kogin isa yayi kasa sosai. Kenan injina nan can masu sarrafa wuta ruwa ya yi musu kaɗan na su yi wadatattar wuta, kuma aka sun haka nan buƙatar wuta ta ƙaru. Kenan dole ne kamar ana tambayar a bada abin da babu shi. Kowa yanzu lokacin zafi masu frigani da yawa suna tasawa da frigani da wafofi ke da kwai wanda abun ya wuce wani adadi. Kenan dole mutane in muna so abun ya mana dama sai mun dan gyara al'amarin mu cewa mu haƙuri da wani abu daga cikin abun da muke aiki. In ba haka nan za a yi ba kuwa ba riba. Gaskiya ina amfani da wanga dama musamman kwai karce na kwani wanda ke da kwai wafofi kwarai. Ina nufin kamar karce kin aura. Kuna gani jiya da dare ma ko shekaran jiya da dare wani kabel ya kama da wuta kuma ba wani abu ne loji ne. Yanzu haka magana da nake muku mun kawo babban kabel meter 300. Don me so ina izo gani shi yana nan fasa da ninja zamu sake dora.
Wadansu mazamna garin birnin Kwanni da suka hada da mamman Sani da dan Feti sun yi mini karin bayani game da wannan matsalar ta tafiya da dawowa ta wutar lantarki.
Wannan abun bai zo mana ba zata ba. Yan kallura a duk shekara in watan azumi ya kama ana samu wayan ga matsalolin na wuta. Idan farko kamin zakwa azumi frigo 10 ka aiki, venti 10, klim 10, wani humidificator 10, wani menene 10, to a yanzu duk inda nace maka 10 dari ne ke aiki. Saboda yanayin zahi da ya taho da yanayin kasuwancin harkar galas. Kaga lahiya zuwa gida biyu da nijela kadan da mu talaka lokacin zahi muna karshen wuta, su ko ba su kara kaya. Taraswataran da ke gare ku a ungo ku in haba klaite bai koshi. To wadan azumi ya taho akwai waya sake mu.
Dama wangar shinkaran can wuta abu ne wanda muka saba da shi, dama musamman an ce maka wata azumi ya kama. To gaskiya akwai waya wuta ta ishe mu. Duk da su ma mutane suna lahi. Ba za ka tashi sayan frigo ba ko aza frigo sai an ce maka wata azumi ya kama. Za ka tarda mutum guda haddu frigo uku shi kadai ya sa. Kenan kaga in aka ce haka nan wuta ba za ta isa ba. Har ƙara ma kai unhwani da dan frigon ka guda abin da ka samu gare shi Allah ya sami albarka. Can kuma kaga wani sai unhwani da guda. A hakan kaga wuta za ta isa kowa. Kenan mutane da sun gane su taɗaita frigin nan nan. Wanda ke da biyu ya sa guda. Wanda kuma ke da dan harin sayan ko dan ƙarami ne wanga na sha sai su yi. Kenan kaga haka wuta za ta isa mutane. Saboda kaga western shine ma ita ma tana dan dama-dama. Tunda in kaga wuta ta yi BC to kufir ne za a yi. Transformator da ya yunkura. Kaga ni ore shi mutu ne sai ya maido. Saboda kaga zamani yanzu komai ya dan canza.
Sai dai abin ayar tambaya shi muke hana gwamnati daukar matakai domin gyara wannan lamarin tunda har an san da shi Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ka Haruna, ana ci gaba da sauraron shirye-shiryen muryar Amurka ne daga nan Abuja. Mu shakata da wannan kafin mu ci gaba. Amurka ke sauraro Hassan Maina kaina shigo da shirin tubalin tsaro.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau zamu duba siga da irin salo ko tsari da yadda sojojin Najeriya suke gudanar da yaki da ƴan ta'adda na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To madalla, shi dai wannan yaki yanzu ya shiga shekara na 11 ana fafatawa, ba kuma wanda ya san ranar da za a kawo ƙarshen sa. Duba da yadda ƴan ta'adda na Boko Haram suka kai hari a sojojin Chadi lokacin da gwamnatin kasar Chadi ta kaddamar da wani farmaki na ayata ta kare. A cikin sati biyu ta samu nasarar kare lagon ƴan ta'addan Boko Haram a kasar ta da kusan kashi 90 cikin 100 a wannan lokacin. To amma me ke faruwa a Najeriya ne? Duba da irin tsawon lokacin da aka dauka ana ta wannan yaki, wasu ke ganin cewar dakarun Najeriya na jan kafa domin kammala wannan yaki cikin gaugawa. To ko me sojojin za su ce akan haka? Major General John NNC shine shugaban cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya.
To say that we are slowing down is not true at all. How?
A ce muna jan kafa, wannan ba gaskiya ba ne. Ai, ka san waɗannan miyagun mutane sun warwatsu a sassa daban-daban, kuma tsabagen lugudan wuta da muke musu ne ya jawo haka. Domin za ka ga mutum ɗaya wanda ke da mayaka uku ko hudu zai kira kansa komanda a cikinsu. Wannan shine abin da yake faruwa a bangaren Boko Haram. Kaga lokacin da kake daf da kammala yaki, mutane za su so su nuna cewa su ne suka yi bajinta. Ba wanda isa ya karɓi wannan bajintar na mulkushe Boko Haram daga hannun rundunar sojojin Najeriya. Abin da muka sa a gaba yanzu shine kawo ƙarshen 'yan ta'addan baki ɗaya. A saboda haka, ba wata ƙasa yanzu ta zo ta ce ita ce wannan hoɓɓasa, wannan duk ƙoƙarin kawo ruɗani ne kawai. Dakarun Najeriya na taka rawar da ya dace don kawo ƙarshen wannan 'yan ta'adda. Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan ƙungiyar ta Boko Haram, Barista Abdulbula Mabukarti.
To, a gaskiya ba za ka iya cewa sojojin Najeriya ba su take rawa ba a wannan shekaru goma da aka yi. Domin kwa da babu sojojin, Allah na tuba da yanzu ɓangarorin arewacin Najeriya da dama suna ƙarƙashin ita wannan ƙungiya. Idan ka kula a shekarun baya, kimanin shekaru biyar da suka wuce, wannan kungiya ta matsa kaimi wajen kai hare-hare hatta irin gurare irin su jihar Kano da ma Abuja, wato babban birnin tarayya da sauran manya-manyan gurare. To, amma a yanzu saboda kokarin da su jami'an tsaro suka yi, wato za ka ga cewa ita kungiyar yanzu an taƙaita ta iya arewa maso gabashi. A arewa maso gabashin ma sun fi yanzu ƙarfi iya Barna ne da Yobe, duk da yake wani lokaci suna iya shiga jihar Adamawa. To, kaga ba za ka ce sojojin Najeriya ba su yi ƙoƙari ba. Amma fa gaskiya akwai sauran rina aka ba. Akwai sauran wato abubuwa da ya kamata su yi waɗanda ba a yin su yadda ya dace. Kamar yadda na gaya maka, abu na farko shine amfani da wato dabarun yaki wanda ya dace, wanda yake na zamani, wanda kuma idan aka yi shi zai iya tabbata.
Barista Abdulbula Mabukarti da ke bincike kan kungiyar ta Boko Haram a halin yanzu ya ce akwai abubuwa da ya kamata Najeriya ta yi don shawo kan wannan matsala a gaba ɗaya.
Magance matsalar Boko Haram ko kuma kakkaɓe kungiyar baki ɗaya wato na buƙatar hanyoyi da dama fiye da iyana ƙarfin soja, kuma zan yi bayani akan su duka dalla-dalla. Mai yiwuwa zan yi bayani akan kamar biyar a cikin su, amma da farko bari mu fara da magana da amfani da ƙarfin soja din. Lalle akwai buƙatar ci gaba da amfani da ƙarfin soja wajen tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su ci gaba da kashe mutane kamar yadda suke yi ba, sannan ba su ci gaba da sauran ayyukansu na ta'addanci da suke yi ba. Kuma wannan yana nufin wato a ci gaba da goyawa su sojojin da suke ƙasa baya ta hanyar ba su kayan aiki na makamai, kayan tattara wato bayanai wanda ake kira intelligence, da kuma abubuwansu na buƙatar yau da kullum, abinci, kayan sawa wato na su sojojin, maganar takalma da sauransu, waɗanda rahotannin da suka fito watannin baya suna nuna hatta abincin da za su ci da takalmin da za su saka sojojin nan da kansu suke siya, gwamnati ba ta yi musu abin da ya dace. Allowance ɗinsu akwai zarge-zarge da yawa da suke nuna cewa manya-manyan su ne suke rikewa. Kuma matuƙa za a ci gaba da wannan, to gaskiya yaki da wannan kungiya zai ci gaba da samun tasgaro. Game da kayan aiki kuma, mun san cewa wato da yawa daga cikin makaman da su 'yan Boko Haram suke amfani da shi a wasu lokuta ya fi na sojojin mu ƙarfi. Akwai kuma lokutan da zaka ga na sojojin namu suke sata suna amfani da shi. Misali zaka ga wato ita ƙungiyar Boko Haram tana harbo makaman rocket, wanda zaka ga wani lokacin ta harba cikin gari daga waje ko kuma daga daji, wani lokacin kuma ta ma harbi sojojin da su. Idan ba ka manta ba, a watan da ya gabata wato watan Mayu, watan March, watan ukun nan da ya gabata, ai an kashe sojoji wajen 47 a fadar sojojin Najeriya, wanda waɗansu rahotanni suna nuna an kashe sama da 100. Wannan hari rocket aka harba wasu sojojin, kuma su 'yan Boko Haram din ne suka harba musu. Suna tafiya da motar su, kuma motar buɗaɗɗiya ce, irin wato
motan nan ce mai body babba budaddiya irin kamas wanda ake kira kamas ɗin ta sojoji zaka ga wanda babbar mota ce da budaddan baya a ciki aka zuba sojojin su kuma ƴan Boko Haram suka harba musu rocket kuma wannan rocket ɗin yayi sanadiyar mutuwar akalla 47 daga cikin su kaga da a ce akwai mota mai kyau da kayan aiki mai kyau da an tsidar da ran waɗannan sojojin kuma da an yi maganin waɗannan ƴan ta'addan da suka kashe su saboda haka akwai buƙatar kayan aiki akwai buƙatar a tabbatar ana ba waɗannan sojojin haƙin su don su ci gaba da yakin kuma akwai buƙatar sojoji wato gwamnati ta ci gaba da nuna musu cewa suna da muhimmanci ta hanyoyi daban-daban yanzu a Niger haka idan ka ga sojoji kaza sun mutu zaka ga gwamnatin Niger ta ayyana ranakun zaman makoki sai ta ce za a yi kwana uku ba aiki shugaban kasa ya je aiwa waɗanda suka mutu sallah iyalan waɗanda suka mutu aje a tallafa musu wanda ba ma ganin wannan sosai a bangaren sojojin Najeriya duka waɗannan ana buƙatar su su kuma sojoji daga bangaren su suna buƙatar su yi yaki da dabara da kuma wato mai da hankali wato babban abin da ya kawo matsala a waɗannan shekaru shine yadda sojoji za su je su yaƙi da ƴan Boko Haram su kwaci gari amma kuma saboda ba su da yawa ba su da isasshen kayan aiki ba a yi dabarar yaƙin yadda ya dace ba sai su bar wannan gari su bi su tafi gari na gaba su kuma ƴan Boko Haram sai su zo su dawo su kame garin da aka kwace daga hannunsu matuƙa ba a yi tsarin da za a samu ko sojoji ko kuma ƴan sanda waɗanda suke da kayan aiki su zauna su ci gaba da kula da guraren da aka kwace ba to za a yi ta zuwa ne ana dawowa kamar wasan ɓuya na yara zai zama kai nan sai a bulle maka ta can kai ta can sai a bulle maka ta nan sannan abu na gaba lalle ne sojoji su ci gaba da haɗa kai da sojojin ƙasa da ƙasa da yawa daga cikin ƴan ƙungiyoyin nan wato guduwa suke wata ƙasar idan aka matsa musu lamba a wata misali idan suka ga sojojin Najeriya sun matsa musu lamba sai su tsallake iyaka su gudu Niger kuma sojojin Najeriya a dokar ƙasa da ƙasa ba su da ikon zuwa Niger su yaki da kungiyar Boko Haram haka kuma in aka matsa musu daga Niger sai su tsallaka Chadi ko su tsallaka Kamaru kaga kenan in ana so a magance kungiyar a tabbatar da cewa an taro su ta ko ina to dole ne sojojin na kasashen nan guda hudu su yi aiki tare a lokaci daya wannan su fafaro su ta nan wancan su fafaro su ta can a tabbatar da cewa ba su samu kofar tsira ba amma matuƙa Najeriya za ta yi nata na zaman kanta ita kadai yau Niger ita kuma gobe ta yi nata Jibu Chadi ta yi nata to haka za a yi ta yi su yi ta wasan buya su tsallaka kasan nan su tsallaka can
masu sauraro duka a nan ne za mu diga aya a cikin wannan shiri na wannan mako sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya da kuma irin martanin da su kansu da karuwar rundunar operation lafiya dole za su mayar dangane da wasu daga cikin batutuwan da shi Barista Bukarti ya tabo a cikin wannan shiri namu na yau yanzu kuwa a madadin duka waɗanda suka taimaka wurin samun nasarar wannan shiri Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai mako mai zuwan idan Allah ya kai mu
ko mi zuwa in Allah ya yarda zamu kawo muku sabon shirin yanzu ga darussan Ramadan
wani dai sunana Hamza Adam Abdul Hamid
wannan wata na Ramadan Allah subhanahu wataala ya wajabta mana yin azumi a cikin sa kuma wata ne da ake bubbude kofofin aljanna wata ne da ake kukkulle kofofin wuta saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wataala yayi umarni na farko karatun alqur'ani wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba sai dai a yi shi a wani wuri kebancacce daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara to yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara din sa'annan kuma ɗaiɗaikun mu yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun alqur'ani don salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi nafiloli cikin dare a roƙi Allah subhanahu wataala wannan bala'i na coronavirus
mu roki Allah subhanahu wataala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba, waɗanda suka kamu kuma mu yi ta addu'a Allah ya ba su lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sauke.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alika da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Bonjour, au micro.